corazón est toujours aussi bloc.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azzu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaki a yau Litinin, kamar da wani jami'in Isra'ila ya bayyana. Yau Litinin, China ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha. Wani ɗan ƙasar Indiya da Amurka ke zargi yana da hannu a wani yunkurin kashe wani ɗan awaren Sink a ƙasar Amurka, an ta sake yarsa zuwa Amurka daga Jamhuriyar Czech, kamar yadda ministan shari'a na Czech ya bayyana a yau Litinin.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da ranar yaran Afirka ta kewayo, masu kare haƙƙoƙin yara sun bayyana mahimmancin tabbatar da baiwa yara ilimi.
Duka yaran Nijeriya da bai kai shekara 18 a ce yana lakwal, ba wani a ce wai bai aiki bane ko yayi wani batanci lakwal a ce a kore shi, a'a, duk dubarar da gwamnati ta kamata ta yi duka yaran nan a samu sun sai lakwal.
Za kuma aji cewa Najeriya na fama da kuncin rayuwa irin wanda ta dade bata gani ba, wanda dan haka masu ruwa da tsaki ke yunkurowa.
Masana sun kiyasta cewa ana asaran kashi 40 cikin 100 na dukkan amfanin gona da ake nomawa a Najeriya. Sun ce za a iya dore laifi akan rashin hanyoyi marasa kyau da tsadar sufuri da rashin ingantacciyar hanyar adana amfanin gonan.
Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril zai gabatar. Kuma a yau shirin yayi nazari ne akan irin gudunmawar da gidauniyar Sheikh Lahiru Bauchi take bayarwa don baiwa yara ilimin boko. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaki a yau Litinin, kamar da wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan, bayan da tsohon General Benny Gantz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisa a makon da ya wuce. Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara, a farkon barkewar yaƙi, kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yaƙi. Ganin ba Gantz ba, sai Netanyahu ya rusa majalisar. A jiya Lahadi, rundunar sojojin Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta fara ɗan jinkirtawa na sa'o'i 11 da rana a ruwan bama-bamai da take yi wa mayaƙan Hamas a kudancin Gaza, don ba da izinin ƙara shigar da kayan agajin jin ƙai don kaiwa ga Falasɗina da ke fama da yunwa. Yau Litinin, China ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha, tana mai cewa bayanin bayan taron nasu yana cike da nuna isa, raini da kuma ƙarya. Lokacin da shugabannin kungiyar G7 suka gana a makon da ya wuce a Italiya, sun mai da hankali ne kan tsamin dangantakar kasuwanci da China da kuma tashe-tashen hankula kan Ukraine da kuma tekun kudancin China. Sanarwar da aka fitar a ƙarshen taron a ranar Juma'a da ta wuce ta soki ƙasar China kan da yawa daga cikin waɗannan batutuwa, ya haɗa da zargin da ake yi wa Beijing na aikewa da kaya da ake amfani da su sau biyu zuwa Rasha, wanda sanarwar ta ce suna taimakawa yaƙin da ake yi a Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙasar Indiya da Amurka ke zargi yana da hannu a wani yunkurin kashe wani ɗan awaren Sink a ƙasar Amurka, an ta sake yarsa zuwa Amurka daga Jamhuriyar Czech, kamar yadda ministan shari'a na Czech ya bayyana a yau Litinin. Masu gabatar da ƙara na tarayya a Amurka sun zargi Nikhil Gupta da haɗa baki da wani jami'in gwamnatin Indiya don kashe Gurpatwan Singh Panun, wani mazaunin Amurka da ya ba da shawara a kafa ƙasar Sink a arewacin Indiya. Gupta ya tafi Prague daga Indiya a watan Yunin da ya wuce, kuma hukumomin Czech sun kama shi. a watan da ya wuce. Wata kotu a Czech ta yi watsi da bukatarsa na kaucewa aiki da shi zuwa Amurka, lamarin da ya share hanya ga ministan shari'a na Czech na ta sakeyarsa.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai karanto mana sauran labaran. Kafin nan za mu bude taskar hotonninmu daga jamhuriyar Niger. Albarkacin ranar yaran Afirka wanda aka keɓe ranar 16 ga watan Yuni, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara ƙanana a jamhuriyar Niger sun yi gargaɗi mahukunta a kan maganar samar da daidaito a tsakanin yaran ƙasar, ta yadda 'ya'yan masu ƙaramin ƙarfi za su samu makamanciyar damar da 'ya'yan attajirai da na manyan ma'aikata ke da ita a makarantun boko. Taken ranar ta bana shi ne lokaci ya yi da kowane yaro ɗan Afirka zai samu ilimin zamani. Sabili kenan a Nijar masu kare haƙƙin yara ke ganin buƙatar amfani da wannan dama don magance tazarar da ake fama da ita a tsakanin yaran karkara da na birane a wannan lokaci da ƙasar ke iƙirarin rungumar wata sabuwar tafiya. Wakilin muryar Amurka Sulemi Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ranar yaran Afirka wacce ta samo asali daga gwagwarmayar neman 'yancin samun daidaito a tsakanin al'ummar Afirka ta kudu a zamanin gwamnatin wariyar launin fatar ƙasar, musamman yadda aka kafa shingen da ya hana 'ya'yan baƙaƙen fata su kunin shiga makarantun da ake ɗauka a matsayin na masu galihu, lokaci ne da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka AU ke amfani da shi don faɗakarwa kan muhimmancin shimfiɗa adalci a tsakanin jama'a. Shugaban gamayyar Rezo Esperance Malam Bashar Muhammad na daga cikin masu kare haƙƙin yara a Niger.
A 1976 ne a garin Soweto, ɗan makaranta suka hito don sitar da Allah waddai da yadda ake ba da karatu tare da bambancin launin fata, wanda ake ce ma apartheid. Gwamnatin Pik Bota ya turo polisai suka bindige ɗaruruwan yara. To shi ne daga shekara 1991 kowace 16 ga watan Juin ɗin za a tunatar wannan bakar ranar.
A wannan karan da ke matsayin na 33, kungiyar AU ta kuduri aniyar baiwa kowane yaro damar samun ilimi daidai da sauran abokansa. Kungiyar ta bayyana cewa lokaci yayi da ya kamata a kawo ƙarshen fifita wasu yara kan wasu a sha'anin ilimi. Matakin da shugaban kungiyar Alten mai yaƙi da bautar da yara Muhammad Musa ya bayyana gamsuwa da shi.
Yau Niger ka ɗauka kaɗankin da ke samun su ta yi lakwal ko su wuce ta 6 su ta yi gaba kaɗan a kore su. Wani gami kan ta 6 an kore su. Mun ce ma gwamnati bai kamata ba a ce yaro wanda bai kai shekara 18 ba baya cikin harkar lakwal, tunda in aka huta cikin harkar lakwal ita ke sa ya zama ma sauran muyagun ayyukan da ake yi.
Waɗannan 'yan fafutuka na ganin faduwa ta zo daidai da zama a bisa la'akari da yadda kudirin na kungiyar tarayyar Afirka ke zuwa a wani lokacin da sabbin hukumomin Niger suka ayyana shirin aiwatar da sauye-sauye a ilahirin fannonin da ke da nasaba da harkokin tafiyar da lamuran ƙasa. Fannin ilimi da kyautata 'yancin yara na daga cikin waɗanda ya kamata a baiwa fifiko, in ji su.
Duka yaran Niger ne bai kai shekara 18 a ce yana lakwal, ba wani a ce wai bai aiki ba ne ko ya yi wani ɓatanci lakwal a ce a kore shi, a'a, duk dubara da gwamnati ta kamata ta yi duka yaran nan a samu sun sai lakwal.
Dole sai an dawo an diba yadda za a yi a rinka ba da horo wanda yaro ko da firamare ya bar lakwal yana iya samun abin da zai yi na kanshi ya kare mutuncin kanshi.
Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tallafawa yara UNICEF ya sanar cewa har yanzu gwamnatoci a ƙasashen Afirka ba sa kashe kuɗaɗen da suka dace da tsarin ba da ilimi mai inganci ga yaran nahiyar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suli da wannan rahoto. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC ga kashin labaran duniya na biyu.
Masu fafutuka sun yi maki a Sao Paulo a jiya Lahadi da nuna goyon baya ga halatta shan tabar wiwi a Brazil. Masu fafutuka ɗauke da allena da shuke-shuke, tutoci da sigari sun yi tattaki a ƙarƙashin taken samar da makoma wadda babu yaƙi ciki. Wani ɗalibin koyon aikin likita mai suna David Marquis ya ce,
a maconha, o dinheiro que é investido hoje.
David ya ce kudaden da kasar ke warewa yau don yakar tabar wiwi za ta iya amfani da su kan wasu abubuwa da dama. muna iya saka kuɗin kan harkar kiwon lafiya, muna iya saka kuɗin kan harkar ilimi. Majalisar Dokokin Brazil ta amince da shirin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar a makon da ya wuce, wanda zai sanya ya zama laifi ne ɗauka ko mallakar kowane adadi na ƙwayoyi. Sojan Amurka Gordon Black ya musanta aikata laifi a wata kotu a Rasha a yau Litinin kan tuhuma-tuhuma na barazanar kashe budurwarsa, amma ya amince ya yi laifi kaɗan na yi mata sata, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Rasha suka bayyana. An kama Black a watan da ya wuce a birnin Vladivostok da ke gabashin ƙasar mai nisa, yana ɗaya daga cikin aƙalla Amurkawa dozin da a halin yanzu ake tsare da su a Rasha bisa zargin aikata laifuka a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin Moscow da Washington game da yaƙin Ukraine. Kamfanin dillancin labarai na RIA ya ce sojan, wanda ke magana tare da taimakon tafinta, ya amince da aikata laifi kaɗan na tuhumar satar rublis 10,000 kwatankwacin dala 113 daga jigab budurwarsa Alexandra Bashchuk, amma ya ce ba da niyya ba ne.
Muhammad Hafiz Babu nake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda zai kai wa makwabciyar Nijar Najeriya, inda za a ji cewa ƙasar na fama da kuncin rayuwa irin wanda ta daɗe ba ta gani ba, ta yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke hasashen cewa 'yan ƙasar wajen miliyan 31 ne za su fuskanci matsanancin ƙarancin abinci a wannan shekarar. Tuni dai wata cibiyar adana abinci don bacin rana da ke Lagos ta fara shiri tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki. Ga rahoton da Timothy Obezu ya haɗa mana daga Lagos, wanda Baba Makiri ya fassara kuma zai karanta.
A wata ranar girbi a gonan wani manomi, Johnny Darlington, ma'aikatan sa kai daga shirin adana abinci na Lagos da ake kira Lagos Food Bank sun je gonar domin sayan amfanin gonarsa da ba zai iya sayar da su ba. Wannan wani bangare ne na shirin da aka fara aiwatar da shi a bara domin rage wa manoma asara da kuma mika abinci kai tsaye ga mutane da ke jin yunwa. Darlington ya ce hanyar gonar ba ta da kyau. Kafin mu fitar da amfanin gona, wasu kan iya lalacewa. Tazara tsakaninmu da kasuwa, ko kuma misali daga inda nake zuwa cikin Lagos, akwai matukar wahala. Bari a ce mota ta lalace za ku jira. Masana sun kiyasta cewa ana asaran kashi 40 cikin 100 na dukkan amfanin gona da ake nomawa a Najeriya suna lalacewa. Masanan sun ce za a iya dora laifi akan rashin hanyoyi marasa kyau da tsadar sufuri da rashin ingantacciyar hanyar adana amfanin gonan. A waɗannan fannoni ne shirin Lagos Food Bank ke taimakawa. Daga gona ana kai amfanin gonan zuwa wani wurin adana abinci mai tsafta a tantance su kana a raba. A wannan mako, ɗaruruwan mutane a unguwannin marasa galihu a Lagos sun ci gajiyar wannan shirin bada abinci a kyauta, ko kuma abin da ake kira akwatin ƙwarin gwiwa. Maria Francis tana cikin waɗanda suka amfana da shirin. Ta ce ta yi matuƙar farin ciki kana ta yaba ma wannan aiki na tallafawa bil'adama. Ta ce ba za ta iya misalta yadda take ji ba har sai an shiga zuciyarta. Wata da ta samu kayan abincin kuma ita ce Peju Obikoye. Ta ce Allah zai ci gaba da taimaka ma wannan ƙungiya don ta ci gaba da kawo mana. Ta ce tana addu'a wannan ba shi ne zai zama na ƙarshe ba. Wannan tallafin da ya zo a daidai lokacin da ake bukata. Najeriya tana fama da mummunan tsadar rayuwa na gomman shekaru, lamarin da ya ƙara rinchaɓewa sakamakon sauye-sauyen gwamnati da suka jefa al'umma cikin damuwa, ciki har da janye tallafin man fetur. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan 31 ba za su samu abinci ba tsakanin watan Yuni zuwa Satumban bana, kakar da ake kira ta tsimi. Michael Sumbola shi ne babban daraktan shirin Lagos Food Bank. Ya ce akwai babban gibi a cikin al'ummarmu, kana duk da yake kashi 63 cikin 100 na al'umma suna fama da nau'uka daban-daban na talauci, kuma duk da cewa mutane da dama suna shan wahala kafin su samar wa kansu abin da za su ci. Wajibi ne mu kirkiro da wata hanyar da za mu magance waɗannan matsaloli da ke addabar mutane. Sumbola ya ce tuni kungiyar ta taimaka wa sama da mutane miliyan 2 a unguwanni 170. A makon da ya gabata, shugaba Bola Tinubu ya ce yana sanye da matsalolin da sauye-sauyensa suka haifar, amma ya ce sauye-sauyen za su samar da kyakkyawan makoma ga 'yan Najeriya. Shirye-shirye irin na Lagos Food Bank da ke niyyar taimakawa miliyoyin mutane marasa ƙarfi daga fadawa cikin yunwa za su taimaka kafin kai ga wannan makomar.
A gaida Baba Yakub Makiri. To, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraronmu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙari.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da gidauniyar Sheikh Dahiru Usman Bauchi ke yi na ba da ilimi da kuma koyar da sana'o'i ga ɗalibai.
Yanzu muna da makarantar 600 a cikin Najeriya wanda ana haddace Qur'ani ba a bara.
Har ila yau za ku ji cewa wata gidauniya da ke bunƙasa fassara ta kulla yarjejeniya da muryar Najeriya.
Ma za mu tsaya-tsayan duka a kan fito da labarai na gari a kan Najeriya da 'yan Najeriya, a kan Afirka da 'yan Afirka.
Duka waɗannan za su zo muku a shirin namu na yau.
Kan jimarar ilimi abun rainawa.
To madalla, a kwanakin baya ne da gidauniyar Sheikh Dahiru Usman Bauchi da ke koyar da ilimin addini da kuma na boko a gefe ɗaya kai har ma dai da sana'o'i ta shirya wani taro na faɗakar da al'umma game da ayyukan gidauniyar. Wakilin majihar Bauchi Abdulrahman Muhammad ya tattauna da wasu ɗalibai da kuma jagoran wannan gidauniya Ibrahim Sheikh Dahiru Usman Bauchi game da ayyukan wannan gidauniya.
Alhamdulillahi, za mu gode wa Allah. Manasarorin da aka samu suna da yawa a wannan foundation. Kamar ita foundation da mu dake foundation ne Sheikh Dahiru Bauchi ne. A hankalin karatu da harkar ilimi mun gode wa Allah. Yanzu al-Madiran Sheikh Foundation ba matsayin da bamu da shi. Muna da professors da matokacin sama. Komai police, immigration duk muna da shi. Zaka samu migration yanzu ma da cin Qur'ani. Zaka samu mai gyaran taya ma da, zaka samu electrician ma da cin Qur'ani. Wannan alheri ya shigo saboda in addini ya zauna a zuciyar mutum, to duk wannan da ke kallo ake wahalar da al'umman nan ba wanda zai wahala. Yanzu muna da makarantu sama da 600 a cikin Najeriya wanda ana haddace Qur'ani ba a bara. Ko mutum yana gidan babansa, a gidansu ka ga babbanci. Da mu sai an kai Maiduguri, yanzu an dawo kowanne a duk inda muke da makanta, a garin zaka zo kai dan kai haddace Qur'ani ya yi duk abin da zai. Haka wannan shi da muka samu kuma alhamdulillah. Wallahi mu dai har yanzu foundation bata fara ba, inda har yanzu bamu samu wani wajen da wani abu yake zuwa na musamman don ta yi wannan abu. Amma yanzu haka yanda muke makarantun ba makarantar da gwamnati take biyan malami guda daya. Tsakanin foundation ne da iyayen yara da sauran masu taimaka. Makarantunmu inda kan Allah da yaro da yake da fasaha shekara 4 zai haddace Qur'ani. Kuma yanzu mun kawo sabon tsari, mun ƙara shekara 2 shekara 6 saboda za a dan sassaka boko a ciki. Muna da tsari 2, tsarin da Al-Qur'ani ne kawai za ka zo ka haddace shekara 4, kai gyaran tilawa shekara 2 sannan ka shiga makaranta. Sannan tsari da muke da shi gaba ɗaya daga farko har shekara 6 haddan Qur'ani da karatun primary, muna da wannan tsarin. Kuma da college sabida duk muke academy da muke ta budewa alhamdulillah.
To har ila yau wakilin namu ya ji tabakin wasu ɗalibai.
Sunana Aminu Balarabe Isa, ɗalibi a wannan makaranta na Maulana Sheikh Tayaru Usman Bauchi. To alhamdulillahi, mu babu kalman da zamu yi amfani da shi na godiya da farin ciki, sai dai mu ce alhamdulillahi. Kuma muna godiya mu wanda ya assasa wannan makaranta. Wannan makaranta na Maulana Sheikh Tayaru Usman Bauchi da yanzu haka muke cin gajiyanta, muka amfani da ita, muka samu duk abin da muka samu na ilimi ba daga kanmu aka fara ba. Tun iyayenmu su ne first generation, iyayenmu su ne ɗalibai na farko sama da shekara 50 wanda shi ya je ɗauko su a garuruwansu daban-daban, ya zo da kansa ya ba su ilimi a gabansa. Bayan ya ba su ilimi da kansa a gabansa, wannan ita ce makaranta ta farko da aka fara assasa ta. Alhamdulillahi, wannan makaranta da muka yi bayan mun yi shi, mun tafi karatu na gwagwarmaya na zamani, mun je mu karatu har matsayin lauya muka zamo albarkacin wannan makaranta da muka samu na Maulana Shaktar Usman Bochi.
To yanzu kuma sai nan birnin Lagos inda wata gidauniya daga kasar Qatar dake bunkasa fassara da Larabci da kuma sauran harsuna ta kulla wata yarjejeniya da gidan Radion Muryar Najeriya wato VON. Ga dai abin da daya daga cikin wakilan wannan gidauniya ke cewa
nahnu bil fi'l ataina ila ta'rif bi ja'iza Sheikh Hamad litarjama wa tafahum ad-dawli.
Tace ko shakka babu yarjejeniyar da muka cimma shine na musayar ra'ayi da kuma aiki tare da bunkasa harkar fassara saman ta bangaren Larabci da kuma sauran harsuna.
Wa huwa al-juz' alladhi ashara ilayhi as-sayyid.
To shi ma bangaren sa shugaban gidan Radion Muryar Najeriya wato VON Alhaji Jibrin Baban da shi ya bayyana dalilin su na rantaba hannu akan wannan yarjejeniya da wannan cibiya ko gidauniya ta kasar Qatar.
Na daya su yadda ma su zo su gamu su tashi daga Qatar har su zo nan ya nuna muhimmanci da su suka dauka kuma suka dube mu. To saboda irin wannan muamala so muna so mu dadda bude sabo hanya ta inda zamu samu muamala da irin foundation da wasu stations da sauransu da zamu samu mu samu ayyukan da muke yi sosai. Ta duba cikin kalubale da muke fahimta muke da abun da muwan duka duniya yanzu shine abun da ake ce fake news, labarin karya, misinformation da kuma ma disinformation. Labarin da na karya a yawan gizo da kuma wasu dai za su zauna da kunan su kawai su yi creating abun nan. Sai gan kaman kai dan Najeriya inda za a dube ka da kuma za duba prison ta zube saboda karya da ake yi a kai an Najeriya. Shi yasa ka zan ce mu hada kafa da kan wannan mu saboda mu tabbata cewa ai bamu ce wai Najeriya ne kasa da tafi ko ne kasa ba, amma Najeriya ba Najeriya ba shine kasa da tafi da zamu ce wai kasa da akwai abubuwa alheri da ke faruwa a Najeriya. Akwai yan Najeriya da suke kasashen duniya suna abun alheri. Mutane sun taso ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Duk wanda ya tashi ya zo gidanka ko gaisuwa ya tafi ba yayi ba, ballantana wanda suka zo sun zo alheri suka kawo, sun zo abinda suke a aikin mu za su yi abuwa da zai gyara aikin mu, abuwa da zai kawo zaman lafiya ba a Najeriya ba, ba a duniya ba. Saboda kaman da nayi bayani a can cikin mulkin da ake samu shine inda ake translation daga yare. Saboda yanzu a yarbanci da yamurinci akwai abinda ake kira diacritic. Wani rubutu kawai in ya je internet in zai je translation bai san ma na wannan diacritic din ba, sai gan yayi ƙarya. Akwai maganan translation wanda yasa wani yayi losing relation a wani kasa, ba zan faɗi kasan ba, saboda shi ya dauke fasaran ne na wani bangare na Alkur'ani a kasan shi, shi kuma bai samu bayanin ba da yaje zai je campaign sai ya amfani da shi har abun yasa ya tada hankali. So wannan ya kamata especially mu da muke fasara da muke bokasa yarka da yawa ya kamata mu gyara wannan abu saboda mutane su gane ba wai kawai zaka tashi ka je internet ka Google kawai ai wani yare kawai sai ka dauki Google kila ma zagin wanda kake so ka tura mai kaga ake yi baka sani ba, sai ka kawo fada wanda yake kukan zumunci da shi zai ce me nayi ma wannan kuma yana zagi na alali kuma kai baka sani ba, saboda wasu abubuwa na internet wasu su ba gaskiya bane.
To masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da Abdulhab Muhammad daga Bauchi da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku baban ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.
A gaida baban gida. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabir Jau da Aisha Usaini Dangwata Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabir Jau. Ya ce yau kira za mu yi ga masu kashe wayoyinsu idan za su kwanta bacci da dare da daddare, da cewa don Allah su daina kashe wayoyinsu domin wallahi wani kiran da za a yi musu da daren rayuwarsu ce ake so a ceto ko kuma son ake yi su ceci rayuwar wasu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau ya ce, ina yi wa ɗaukacin ‘yan uwa musulmin duniya barka da sallah. Da fatan Allah ya nuna mana na shekaru aru-aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da wadata, masu laye kuma a taimaki waɗanda ba su yi ba da shi domin su ma su samu don motsa baki. Sai kuma sako na gaba wanda ya fara da sallama, sannan ya ce, VOA a yayin da ya kasance yau take rana ta biyu ta sallah babba, muna amfani da wannan damar don miƙawa dukkan ‘yan uwa musulmi na faɗin duniya baki ɗaya saƙon barka da sallah. Da fatan Allah ya amshi ibadunmu, ya gafarta mana dukkan kurakuranmu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya nuna mana zuwan na wasu shekarun masu yawa da tarin alkhairi a cikin rai da ƙoshin lafiya. Saƙo na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ya fito daga Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace, salam VOA Hausa. Kaico, kashe mutane biyar da wasu mahara suka yi ranar sallah a jihar Sokoto abin turne da Allah wadai. Muna jajantawa ‘yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Daga ƙarshe nake addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. To, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sauwaka. Da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin, kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan, bayan da tsohon General Benny Gantz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisa a makon da ya wuce. Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara a farkon ɓarkewar yaƙi, kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yaƙi. Ganin ba Gantz ba, sai Netanyahu ya rusa majalisar. Yau Litinin, China ta mayar da martani bayan da shugabannin ƙungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha. Tana mai cewa bayanin bayan taron nasu yana cike da nuna isa, raini da kuma ƙarya. Lokacin da shugabannin ƙungiyar G7 suka gana a makon da ya wuce a Italiya, sun mai da hankali ne kan tsamin dangantakar kasuwanci da China da kuma tashe-tashen hankula kan Ukraine da kuma tekun kudancin China. Wani ɗan ƙasar Indiya da Amurka ke zargi yana da hannu a wani yunkurin kashe wani ɗan awaren Sink a ƙasar Amurka. An ta sake yarsa zuwa Amurka daga Jamhuriyar Czech, kamar yadda ministan shari'a na Czech ya bayyana a yau Litinin. Masu gabatar da ƙara na tarayya a Amurka sun zargi Nikhil Gupta da haɗa baki da wani jami'in gwamnatin Indiya don kashe Gurpatwan Singh Panun, wani mazaunin Amurka da ya ba da shawara a kafa ƙasar Sink a arewacin Indiya. Masu fafutuka sun yi maci a Sao Paulo a jiya Lahadi da nuna goyon baya ga halatta shan tabar wiwi a Brazil. Masu fafutuka ɗauke da allena da shuke-shuke, tutoci da sigari sun yi tattaki a ƙarƙashin taken samar da makoma wadda babu yaƙi ciki. Sojan Amurka Gordon Black ya musanta aikata laifi a wata kotu a Rasha a yau Litinin kan tuhuma-tuhuma na barazanar kashe budurwarsa, amma ya amince ya yi laifi kaɗan na yi mata sata, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Rasha suka bayyana.
Masu sauraro, da taƙaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na ranar yau Litinin. Zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Idan mai duka ya amince, za mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai, sai kuma Fiona Wamai nan Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe, shirin matasa yana nan. مع السلامة.